demokradiya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. Jama'a mazan rabu, assalamu alaikum, da fatan wayi gari lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, wadda yake ziyarar neman masu zuba jari a nan Amurka da ma wasu ƙasashe su je jiharsa ta Katsina domin buɗe masana'antu, ya kawo mana ziyara sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Talata. Ba su bai muke saka ya hira da ke a wannan shiri ba, amma ganin ya taɓa riƙe muƙamin kakakin majalisar wakilai ta tarayya, kuma ganin irin sukar da majalisar yau take sha kama daga batun albashi da cushe da sauransu, motsa ya kamata ko zai iya gaya mana a saninsa abin da ke faruwa. Na fara ne da tambayarsa shin zargin kashe magudan kuɗaɗe da ake yi wa ƴan majalisa haka maganar take, rashin fahimtar majalisar ne ko dai ana musu rashin adalci?
To, na farko dai ga wannan ƙarnin matsalar da aka samu lokacin da aka haishi mulki, wato 1999, sai aka zo wanda aka zaɓa tsohon soja ne wanda ya shugabancin Najeriya a da, a ƙarƙashin soja wanda duk ikon nashi ne, sai ya shigo cikin wani iko kuma an kawo shi ne da cewa ya zo ya gyara abin da ya lalace. To sai zo da wannan abun a kan shi, bai san aikin majalisa ba, bai san ɓangaren shari'a ba, sannan kuma ita kanta siyasa da ta kawo shi. To ikon da yake san yana da shi, to kuma tsarin mulki bai ba shi wannan ba, sannan kuma su kansu 'yan majalisar sabi ne. Ina da riskinsu. Amma ma a lokacin sabbi ne, ba sani muke ba, shi ya taho da nashi ra'ayi na tsohon soja, an kawo shi ya gyara abin da ya lalace, mu ko mun zo mun karanta doka ta ba mu ikon yin kaza, amma kuma ba ta gaya mana yadda za mu yi kazan ba. Koyo ake yi, to wannan ya sa an samu babban matsala. An ci gaba ko mun ka lokacin da ina ɗauko muka zargi wuri biyu, wanda yake shi kanshi da ya koma baya ya nadama lokacin da muka zo, 'yan majalisar suka ce to maimakon a ɗauki kwangila a bayan su, tunda mun ga kungiyar da aka baya ta gyare-gyare, to wani ya so furniture din da za a sa a gidaje, a yi lissafin kuɗin furniture din na a ba kowane memba, bayan shekara huɗu a yi gwanjansu, saboda wanda ma zai zo zai ce sababbi ke, dama ya ce furniture shekara zai ya kata shekara huɗu. To wannan ya sa aka samu matsala ƙwarai da gaske. Waɗansu 'yan kasuwa ne sun bi ta hanyar gwamnati suna ganin kamar to, amma ko an ba ɗan majalisar kaso zai je so, to wannan ya cuwa-cuwa ta gwamnati akan wani abu dai, amma ganinta waɗansu ba su ji daɗi ba, su ma da suke riƙe da gwamnati a lokacin ba su ji daɗi ba. Sai kuma aka zo kan batun maganar abin da ake cewa constituency project. Abin da ake nufi da constituency project, ni wakili ne, mutane na suna son kaza suna son kaza, ba hanya da za a bi a taimaki mutanen kamar ta kasafin kuɗi. To an ce a sa wannan abin cikin kasafin kuɗi, su can ba su sa ba, 'yan majalisar sun amfani da damarsu sun sa wa'annan abubuwa.
Duk da cewa tsarin mulki ya ce ba ku da iko, ba 'yan majalisa ba su da iko su yi haka.
Wa ya ce maka wani tsarin mulki? A'a, ai ikon ɗan majalisa yana nan akan kasafin kuɗi.
Tsarin mulki ne zai ce in aka tura ma kasafin kuɗi ko ku amince ko kar ku amince, amma dai ba ku ku canza wani abu.
A'a, wa ya ce?
Tsarin mulki haka
da ina wani tsarin mulki ce
na wanda ake amfani
da ai ba wani ba wata doka, shi majalisa power din su tana nan ga budget, ita ce number 1 ikon din su, dama suna da power of the past, suna yin gyara. Wato babban matsalar da take faruwa shine inda ma jam'iyya daya take da majalisa take da gwamnati, to babu tattaunawa
a da can kenan ko har duk da yanzu.
wal ina ganin abin da ya samu tangarda tun daga farko zai dauki dogon lokaci kafin a samu warware shi
saboda kan zargi da ake wa wannan karin majalisa na yanzu nan in ka kwatanta da nawo kana gani ana musu adalci ko kuma dai rashin fahimta ce
wato akwai abun a yada ne
to
abun yada ne matsalolin da aka samu ma na kuɗi su kansu suna da nasu dalilan da yadda suka taso
wannan cushe da ake cewa sun an cushe da menene
to ni dai ka ga rabona da majalisa tun 2007 saboda ka duwan abubuwa da suke faruwa kamar da kike labari haka nake jin labari amma dai na san babban matsalar ta fara faruwa bayan 2007 saboda matsaloli da aka samu na gado da rikice-rikicen musamman lokacin da tsohon shugaban kasa Allah ya mashi ya bashi rashin lafiya larurar rashin lafiya da kuma abin da ya biyo baya har lokacin da aka samu mai gadan shi wa'annan abubuwa sun damula al'amura da yawa a majalisa wanda kuma su suka haifar da abubuwa da yawa wanda suka biyo majalisa har zuwa yanzu
gwamna Aminu Bello Musa wannan takardu da ke gani gaba na takarda ce ko kuma ce wasiƙar da takwaran aikin ka na Kaduna ya rubuta shugaba Buhari ne inda yake koke-koke game da yadda tafiyar da gwamnatin tarayya da mutane da ke kewaye da shugaba Buhari shin menene ra'ayinka game da cewa
ba ni ko ta nake zaka tambaye ni abin da ya shafi jihar Kaduna ne
a ranka da dai an yi magana jihar Kaduna
in
kai babba ne a jam'iyyar APC
daga ta a takaice gwamnatin jihar Kaduna ra'ayin shi ya fadi mai yiwuwa ce ba ra'ayi na ba kenan mai yiwuwa ce ba ra'ayin wani gwamna ba ne amma kuma yana da yancin ya hidi ra'ayin shi
ka ga musu da
ni ban gamsu da na ce maka da yana da yancin hidi ra'ayin shi
amma ka ga musu da cewa yadda shugaban kasa Buhari ke da waɗanda ke
ni ban yadda da magana cewa wa'an suke tafiyar da gwamnati ba shi ba
ba ma wa haka ba wa zancin cewa waɗanda suke gewaye da shugaba Buhari yan dagaji ne ba su san abin da suke yi ba
wato wannan wato kullun akwai matsala na yin wa jam'iyya aiki akwai wanda ke wa jam'iyya dan campaign ne a yawo da shi akwai wanda yake zama a office yake tsarawa jam'iyya an anje ga abin da za a yi sannan akwai wa'anda suke sa mai suke oilin tafiyar jam'iyya mafi yawan wanda ka fi gani a irinmu ne masu yawo masu magana amma ita magana wata tana da tushe tana da dalili kuma tana da abin da yake kawowa ana tafiya a yi ta to saboda haka wani za ka san shi wani ba san shi ba saboda haka kada in ba kana da cikakken bayanin tun daga fara aka fara abin nan har zuwa yau ba ba ka iya cewa wani bai ba da gudunmawa ba ko ya ba da gudunmawa kuma wani wanda ya ba da gudunmawa ya kawo shi wani wanda ya ba da gudunmawa kuma kai ka san ya ba da gudunmawa to shi ya kawo shi to sai kuma ka tsaya
to ina zance rashin kwarewa
to rashin kwarewa ba ya danganta ga irin aikin da aka ba mutum me ya kwarewa ai ita kanta kwarewa magana wani abu ne wanda yake ba tukin mota bane balle da naka ce ka ba mutum tukin mota shi ko keke iya
mai giba gwamnati mutane uku ke shan suka karkashin gwamnati shugaba Mamare Mamman Daura Abba Kiyari da tsohon sakataren gwamnatin tarayya ka ga mutum da suke ayyukan su ko da ke na san kai ba jami'i
ni na farko ba ni dauke sa yake ba ba ni suke wa aiki ba
gani shugaban kasa suna
muku ai ni ban da matsala ganin shugaban kasa
kana jin shugaba Buhari zai sake takara ko da ke na ga jarida
ni ina cikin masu neman ya kara takara
amma yayi alƙawari ce shi wa'adi guda zai yi
waye wa alƙawari
akwai jarida ko
waye wa alƙawari jarida ba wani ya ce ba ya ce maka kana da recorded abin da shi yake haka to mu a matsayin mu na yan Najeriya ai muna da ikon mu tilasta mishi
to zai muku aiki kenan ku tilasta mutum yin abin da bai so
eh ko ne kau ai kai ka sani na sani mu tsarin mulki ma yadda muka taho da shi in an ga ka cancanta a tilasta maka yi in ka ki a yake ka
mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Musari mun gode kwarai da kasu samun lokaci a ziyarce mu a nan sashen masanin wurin Amurka Allah ya shigo gida lafiya
to madalla
ma zaro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin bakon namu gwamnan Aminu Bello Musari da tawagarsa da Kibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan Isa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.